بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين Shabakwai ga watan Jumadal Ula Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 30 ga watan Oktoba 1996 ajiya mun fara karatu watan September ko ajiya mun fara karatu a cikin wannan littafi Ahkamul Janaiz wa Bid'uha na al-Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani inda ya magana akan hamlul jinazati wattiba'uha to mun shiga cikin faqara ta 44 akwai hadisi na farko a cikin wannan faqara da al-Sheikh al-Albani ya kawo a wanda muka ainihin fassara shi da kuskure shine muke son mai wannan gyara da Abu Sa'idin yace kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ni al-Madinata ma'anar wannan wuri ita ce mun kasance a lokacin da manzon Allah ya iso Madina isowar shi ta farko ma'ana lokacin da bai dade da isowa Madina ba to shine idan mara lafiya ya kwanta sai ga zai rasu sai su je su kira Annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga baya to sai ya zama sai su dauke wannan sai su bari sai mara lafiyan ya cika tukuna sannan su kira Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai suka zama kuma sai sun kira Annabi ya zo ya sallagawa daga baya kuma sai suka dawo sai su dauki gawar su kawo kofar gidan shi wannan ita ce ma'ana sahihiya ta wannan kalma kunna maqdaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ni al-madinata wato farkon isowar annabi madina haka suke yi to mun fassara shi da cewa sun kasance ma'ana gidan su Abu Sa'id al-Khudri ya fi na annabi sallallahu alaihi wa sallama nisa haka muka fassara shi ajiya amma kuskure ne ba daidai bane to mun fara karatu ajiya a inda muka kawo wasu hadisai na bayani akan falalar raka gawa har zuwa makabarta to sai lokaci ya kure saboda muhimmancin wannan matsala sai mu ce wa fi ba'd ash-shawahid an abi huraira ziyadatun mufidatun la'allahu min al-mustahsin dhikruha yace a cikin wasu ainihin hadisai wadanda za su kara wa wannan hadisi da aka karanta karfi wanda aka ruwaito daga Abu Huraira da Abu Huraira ya faɗi falalar ziyara aiwa wato falalar raka gawa makabarta cewa za a samu ainihin kirati guda biyu manya-manyan lada kamar girman dutsen Uhud guda biyu to shine Sheikhul Albani ya ce akwai wasu lafuzza waɗanda za su ƙara bayani mai amfani wanda Abu Huraira yayi ya ce yana ganin abu ne mai kyau ya kawo su wa kana ibn Umar yusalli alaiha thumma yansarifu Abdullahi dan Umar da in yi sallar gawa sai ya koma gida bai zuwa makabarta فلما بلغه حديث ابي هريره قال ده labari yazuwa sayyidina abdullah dan umar cewa ga abinda abu huraira ya fadi cikin hadisin shi cewa annabi ya ce wanda di ya raka gawa makabarta bayan an yi sallar ta da shi to yana da lada manya manya guda biyu wadanda suka kai girman dutsen uhudu sai ibnu umar yace aksara alaina abu huraira ya cika ingizo mana hadisai masu falala وفي روايه او روايه فتعظمه سي ابن عمر يغا wannan lada girman shi fa yayi yawa anya abu huraira bai kuskuren ji ba fa arsala khabban ila aisha yasaluha an qawli abi huraira sai shi abdullahi dan umar ya aike khabbab ya tafi wurin aisha ya tambaye ta game da maganar nan ta abu huraira thumma yarji'u ilayhi fayukhbiruhu ma qalat sannan ya koma ya gaya wa abu huraira ya gaya wa ibnu umar abinda aisha tace ma'ana abu huraira yace kaza to kai khabbab ta burin aisha ummul mu'minina ka tambaye ta wannan magana haka abin yake wa akhadha ibnu umar qabbatan min hasal masjidi yuqallibuha fi yadihi sai abdullahi dan umar yadda yake tsakuwar masallaci haka yana ta wasa da ita a hannun shi hatta raja'a ilayhi ar-rasulu sai da dan aikan nashi khabbab kenan ya dawo fa qala sai shi khabbab yace qalat aisha ta ce sadaqa abu huraira ya faɗi gaskiya haka abin yake manzon Allah ne ya faɗi wannan ba abu huraira ya ƙara ba ba shi ya kawo ba, bai kuskuren ji ba, daidai wa daidai haka ya faɗi. Fadarab ibn Umar bil hasal ladhi kana fi yadihi al arda, Abdullahi dan Umar sai ya watsar da wannan tsakuwa dake hannun shi a ƙasa. Thumma qala, sannan yace, laqad farratna fi qararit kaseera, haqiqa mun yi asara manya manyan ladaddaki masu yawa ashe. Fa balaga zalika aba hurairata, sai abu huraira ya samu labarin wannan abu da Abdullahi dan Umar ya faɗa. Fa qala, sai abu huraira yace, innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama safqatu suqi, ba abin da yake ma'ana harkokin kasuwanci ko kasa kayan kasuwa baya shagaltar da ni game da zama a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba na zuwa cin kasuwa, wala gharsul wadi, ba na zuwa gashan dashe na ƴaƴan dabino, ba na noma, ba na kasuwanci, ba abin da ke shagaltar da ni cikin waɗannan game da zama a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi ne yace alwadi din, ne yace bi tashdidil ya sigarun nakhal, ma'ana a karanta shi da yi wa ya din shadda, to ƴaƴan dabino ƙanana haka. Inna ma kuntu alzimun nabiyya sallallahu alaihi wasallama likalimatin yuallimuniha wa liluqmatin yut'imuniha. Abu Huraira yace nakan lazimci manzon Allah ko yaushe ina manna da shi saboda kalma guda da zan ji a wurin shi, saboda loma guda kuma da zai bani in ci, in na samu na dan hadiya sai in gode wa Allah sai in ci gaba da sauraron hadisi. Fa qala lahu ibn Umar, sai ibn Umar yace wa Abu Huraira, anta ya Aba Huraira kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, dama ya kai Aba Huraira ka fi kowa cikin mulazimtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa a'lamana bi hadisihi, kuma duk kafi mu sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kun ji, sai Al-Sheikh Al-Albani yace hadhihi ziyadatu kullu hali muslimin illa al-akhirata, duk waɗannan ƙare-ƙare da aka samu a cikin ainihin riwaya wannan hadisi, to Imam Muslim yayo sai dai riwaya ta ƙarshe ita ce wanda yace fa qala lahu ibn Umar ila akhiriha, fa hiya li Ahmad, wannan al-Imam Ahmad yayo ta a cikin mujalladi na biyu shafi na biyu zuwa na uku da shafi na 387. Wa kaza Sa'id ibn Mansur bi isnadin sahihin kama qala al-Hafiz fil Fath, haka nan Sa'id dan Mansur shi ma ya ruwaito wannan qari kama yadda Ibn Hajar ya fadi a cikin Fathul Bari, wallati qablaha lit-Tayalisi, qarin ziyada wanda yazo kafin wannan kuma cewa fa balaga zalika Aba Huraira ila akhir hashi, kuma wannan qari Abu Dawud at-Tayalisi ya ruwaito a cikin littafin shi al-Musnad, wa sanaduha sahihun, isnadin wannan qari na Tayalisi mai inganci ne ala sharti Muslim a bisa sharatin al-Imam Muslim. Wa ziyadatu thaniya lish-shaykhaini, yace qari na biyu din nan kuma ita ma wannan ainihin an same shi a cikin riwayar Bukhari da Muslim. Az-ziyadatu thaniya ita ce inda yace fa arsala khabban ila akhiriha, to wannan ainihin Bukhari da Muslim suka yota. War riwayatu thaniya fiha li Tirmidhi wa Ahmad, qali riwaya kuma ta biyu, na shayin bayani akan bambanci tsakanin ziyada da riwaya. To riwaya ainihin ta biyu ita kuma Tirmidhi da Imam Ahmad sune suka yota. Riwaya ta biyu ita ce da yace wa fi riwayatin fata azamahu ila akhiriha. والزياده الاخيره صريحه يتي wannan qari na karshe din nan da aka ce fa qala lahu ibn Umar, sai ibn Umar yace anta ya Aba Huraira kunta alzamuna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, wannan magana tana nuna bi anna ibn Umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi Abi Huraira. Farkon kissa an ce Abu Huraira da ya faɗi wannan magana, ibn Umar labari yazo gare shi, sai ibn Umar ya aika wurin Aisha aje a tambayo, dan aike yazo ya gaya wa ibn Umar sakamakon jawabin Aisha. To amma karshen riwaya kuma an nuna cewa ibn Umar da kanshi sun haɗu da Abu Huraira, a zahiri kama akwai karo, don a can an nuna cewa ya aika ne abin ci ko mishi, ma'ana a zahiri ba su haɗu da ibn Umar ba. Karshe kuma an zo an ce gashi ma jawabin da suka tattauna da Abu Huraira da ibn Umar. To shine sai yake cewa wa yu'ayyiduhu ma fi riwayatin li muslimin wa ghayrihi bi lafzi fa qala ibn Umar, abin ma da zai karfafi cewa Abu Huraira sun tattauna baki da baki da ibn Umar shine riwayar da aka samu a cikin riwayar sahih Muslim da wani malamin, inda ibn Umar yace ya Abahir, dama wani lokacin su ce mishi Abu Huraira, wani lokacin su ce Abu Hir, abin da ake nufi da hirru shine muzuru, Huraira kanwa 'yar karama, to wani lokacin sai su kira shi da baban muzuru din, wani lokacin kuma sai su ce mishi ainihin a baban yarkenwa din. To amma alami ne, alami in ka zo kana fassara karatu baka fassara shi, suna in ka zo kana fassara baka fassara shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ba za ka zo an Abi Huraira daga baban yarkenwa, wannan wulakanci ne da 'yan Shi'a suke yi. An Aisha daga Indo, ko indance dai uwarka ce, sai dai in kai ba mumini ba ne. Mun fahimci wannan ko? Saboda haka an Abi Huraira sai ka ce daga Abu Huraira, saboda alami ne, alami ba a fassara shi. Duk yadda za ka saurari masu fassarar labarai da harkokin fassara daga Turanci zuwa Hausa, ba za ka taɓa jin suna fassara noun ba. Za a ce Victoria ta ce, ba za a ce mai nasara ta ce ba, amma ai ma'anar Victoria mai nasara, to ba za a fassara sunan ba, sai a ce kawai Victoria ta ce. Saboda me? Saboda suna ne is a noun, ba a fassara shi. To haka wannan ma alami ne a cikin lughal arabiyya. In ka zo sai ka ce an Abi Hurairata daga Abu Huraira. Mun fahimci wannan? Amma dan wulakanci wai ana son a tozarta Sayyidina Abi Huraira, sai a je a ce daga baban yarkenwa. Mun fahimta? To in haka ne, in dai za ku fassara kowace kalma ta sunan sahabi, me ya hana ku fassara Abu Zarri kuma baban tururuwa? Shi ma sahabin annabi ne. To amma wai dan su Shi'a sun yarda da Abu Zarri, nan sun kididdige suka ce mutum biyar ne ba su kafirta ba bayan mutuwa annabi cikin sahabban shi, da Miqdadu da Abu Zarri da sauransu suka lissafa. To Abu Zarri in suka zo sai su ce an Abi Zarri daga Abi Zarri, fassarar Abu Zarri shine baban tururuwa, manzon Allah ne ya sa mishi wannan sunan. To yaya ba ku fassara nan ku ce baban tururuwa? Manzan Allah nan da ya sa wa Abu Zarrin Abu Zarri, shi ya sanya wa Abu Huraira Abu Huraira. Manzan Allah nan shi ya sanya wa Sayyidina Ali Abu Turabi uban turbaya, dan me ba ku cewa an Abi Turabi daga baban ƙasa? In dai za a fassara Abu Huraira da haka, kowane sahabi ma sai a fassara nashi ko? Khadija, Shi'a ba sun yarda da Khadija ba tunda ita ta haifi Fatima? To me Khadija bakwai ni? To dan me ba ku cewa bakwai ni mata annabi ta ce? Dan ba za ku wulakanta ta ba, to dan me kuke mai wulakanta manzon Allah aboki? Zai yi ka girmama matan mutum kuma ka wulakanta abokin shi? Kuma waɗannan sahabbai su ne 'yan dakon shari'ar da manzon Allah ya zo da ita. Idan ka haɗu da mutum ya yoce fa ne da ɗan dakon shi, ka fafta ɗan dakon nan ya faɗi, shi kuma ka ce Allah bai barka da fitowa? Ka ban ga mishi wulakanci kuma? Abba ai baka da kiyan labai ba dan dakon ka? To ka make sahabin da ke dakon sunna da Qur'ani, a to waye rage kuma? Shi wanda ya bada dakon ba shi ka wulakanta ba? To ya kamata kowa ya lura. Fa qala ibn umara, sai Abdullahi dan Umar yace ya Abahir, ya kai Abu Hir, unzur ma tuhaddithu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ka rinka bincika irin hadisan fa da kake kawowa daga manzon Allah. Fa qama ilaihi Abu Huraira hina talaqa bihi hatta talaqa bihi ila Aisha, da Abu Huraira yaji kamar Ibn Umar yana shakkan maganar da ya faɗi, sai yace tashi mu tafi wurin Aisha. Fa qala laha, da suka je wurin Aisha, sai Abu Huraira yace ya ummal mu'minina, kun ga inda ake girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Rushdi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salman Rushdi ya ci mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Khumaini ya ce a kashe shi, ya yi daidai. To shi ma Khumaini kuma a cikin littafin shi ya ci mutuncin matan annabi. To dan me za a yaudara? Shi wannan dan ya rubuta littafin shi ne da Turanci an yada a cikin duniya. To shi kuma wannan ya rubuta nashi Kashful Asrar da yaren Farisanci, yaren da yake shine ainihin tukullumai yare na ƙasar Iran, sannan kuma da yaren Larabci. Yadda wancan ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama, haka Khumaini da yawa wancan hukunci shi ma ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama. To in dai za a kashe Salman Rushdi, shari'ar musulunci ta kashe shi har abada. Duk wanda ya zagi matan annabi ko ya zagi annabi, hukunci ya hau kanshi na kisa. Haka ne al'amarin yake. Mun fahimta ko? To amma za a kashe shi ne a ƙarƙashin shari'ar musulunci, ba amma ba a ƙarƙashin umarnin Khumaini ba, dan shi ma Khumaini kamata ya yi da yana da rai a kashe shi a ƙarƙashin waccan magana da yi. To dan ne kai gawa da rai kana yawo za ka ce a kashe wata gawar da rai?
da Salman Rushdie da Khomeini duk hukuncin su daya a ƙarƙashin dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda Salman Rushdie ya zama tantagariyar kafiri dan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ci mutuncin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, haka Khomeini ya zama tantagari. Kai Khomeini ma kafircin shi yafi kafircin fa wannan Salman Rushdie fa. A daina wani sakayawa jama'a, gaskiya in ba a bayyana ta ba za ta zo ta bayyana kanta, kuma kowa sai ya ji kunya fa. Salman Rushdie shi ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama, Khomeini kuma ya ce dukkan annabawan Allah gaba ɗaya ba su yi nasara wajen idar da saƙon da Allah ya aiko su ba, ba su yi nasara wajen shiryar da ɗan adam da Allah ya umarce su ba. Ya ce kai har Annabi Muhammadu bai yi nasara ba. Ya ce kuma bai imani da cewa manzon Allah ya cikasa saƙon shi ba wanda Allah ya aiko shi. Ya ce wanda zai idar da wannan aiki kamar yadda Allah yake so shi ne al-mahdil muntazar, mahadi da suke jira. To shi ne aka yi hira da shugaban Shi'a a nan kasar a wata mujalla, yake cewa mahadi ya kusa bayyana ma. To kaga nan gaba za a samu wani ɗan iska kenan ya je take cikin shi da abinci ya sawo bakin naɗi ya zo ya ce shi ne mahadi. Shikenan kuma kaga Khomeini ya gama batar da mutane ya mutu, wannan kuma bataccen mahadi kuma ya zo ya ce zai batar da mutane. To shi yasa idan ba aqidar salaf, wannan aqidar da ake maka talla, ya kai ahlus sunna kake mana jafa'i, wallahi in ba ita ba babu wadda za ta kare imaninka har abada. Duk inda ka je ka dawo sai ka dawo kanta, in ba haka ba kuma wallahi za ka waye gari kun halaka kai da su. Wannan aqidar ta salaf da ake ce maka kabi, duk abin da bai zo daga Qur'ani ko hadisi ba kowaye ya faɗe shi a aje mishi maganar shi, kowaye babu togaciya. To in ba wannan ka'idar ka dauka ba, addininku zai zama iri ɗaya da su. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. To shine sai yake cewa ya ummal mu'minina, ya ke uwar mu'minai, an shuduki billahi, ina gama ki da Allah, asami iti rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu, kin ji manzon Allah ya ce kaza kaza kaza, fa zakara alhadisa, sai ya ambaci wancan hadisi. Kin ji manzon Allah ya ce wanda ya wagawa sallah ya koma gida zai samu yankin lada mai girma guda daya, ko haka wanda ya tsaya aka raka ta makabarta zai samu yankin lada guda biyu, kowane daya girman shi ya kai girman dutsen Uhud ko kuma yafi haka nauyi. Kin ji manzon Allah ya faɗa haka? Fa qalat fi ummul mu'minina Aisha, sai ta ce Allahumma na'am, ta ce Allah kuwa haka abin yake. Sai da ta ce, sai da ta yi rantsuwa ta kira sunan Allah, Allahumma na'am, wato ina kafa shaida da Allah, tabbas manzo Allah ya faɗa haka. Fa qala Abu Huraira, sai Abu Huraira ya ce innahu lam yakun ila akhirih, shine sai faɗi wannan magana. Ya ce Ibn Umar, ni ba kasuwanci bai hana ni sauraron hadisin manzo Allah, zuwa gona bai hana ni, koyaushe ina manna, shine ya faɗi wannan hadisi. To shine Ash-Shaykhul Albani ya ce fa zahiru hadha kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umara, zahirin wannan riwaya ta cewa Abu Huraira sun hadu da ainihin ibn Umar sun tattauna wannan matsala, yana saba wa dukkan wata riwaya da muka yi cewa kuma ibn Umar ya aika ainihin Khabbab wurin Aisha ne ko? To malaman hadisi, in hadisi yayi haka, in ya inganta su suna da hanyar da za su hada shi. Wa jama'a al-Hafiz ibn Hajar bainar riwayataini, Al-Hafiz ibn Hajar sai ya hada waɗannan riwayoyi, yace babu sabani a tsakaninsu. Amma yadda za a warware matsalar sai a ce bi anna ar-rasul lamma raja'a ila ibn umara yukhbiru Aisha, cewa sanda dan aikan nan ya koma zuwa wurin Abdullahi dan Umar, to yukhbiru Aisha, a zahiri akwai harafi ɗaya da ya fada anan yukhbiru an Aisha, ma'ana lokacin da dan aike Khabbab kenan ya koma gurin Ibn Umar zai bada labarin da ya jiyo an Aisha, daga Aisha. Balaga zalika Abu Huraira, sai Abu Huraira ya samu labarin Ibn Umar ya aika a binciki wannan magana gurin Aisha. Famasha ila Ibn Umar, sai tashi da kanshi ya tafi wurin Ibn Umar. Fa asma'ahu zalika min Aisha mushafahatan, sai ya je ga Abu Huraira, ga Aisha, ga Ibn Umar, ya sa Aisha ta faɗi wannan da bakinta Ibn Umar ya ji da kunnen shi. Shi kenan yadda za a haɗa hadisan kenan, babu saɓani. Ma'ana ya ji labarin na faɗi magana Ibn Umar ya shakka, to bari in tashi. Ibn Umar zo mata furin Aisha, da aka je Aisha ta faɗi gaba da gaba. Shi kenan kaga aiken ya tabbata kenan, kuma ya tabbata sun tattauna baki da baki. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في فضل شهود الجنازة الشيخ الألباني أبو هريرة الله يقارى مش يرداه yana da da wannan na ɗayan cikin hukunce-hukuncen da yasa Al-Sheikh Al-Albani ya kafirta Khomeini fa kun san mun sha zuwar muku da fatawar shi nan mun ce kuma duk wanda yake so yazo za a yi mai photo star har rubutun hannun Nasiruddin Al-Albani za mu yi maka photo star da hannun shi da ya rubuta mai albarka sannan aka sa inji ya buga za mu nuna maka a yi maka photo star ka je ka gani kuma kana shaka sai ka tafi sai a buga sai a gaya maka telephone number din shi ka buga mishi ku tattauna da shi shin wannan fatawa ta kace dan yana karantar da dalibai ne aka sako magana ni ina da kasadin baki da kunne naji ina da kasadin da ya kafirtar da Khomeini a ciki wannan fatawa sai ta gigita mutanen kasar Iraq da ta gigita su shine tunda su ba hauka mu ne yanzu sai a ce ai zanga zanga za ta yi muku wani abu duk baki ɗaya sai a bubbuge ku da bullet arne ya take tumbin shi da burkutu ya make ka shikenan ba kalmar shahada me kai mun fahimci wannan sai suka turo minista guda aka turo yazo ya binciki Al-Sheikh Al-Albani da gaske ka kafirta Khomeini kuma in gaske ne me dalili ba ilimi ake ba ana magana ilimi kana hauka ai da ne ake hauka yanzu ilimi ake yi yace gaske ne ya kafirta shi to me dalili yace niqab guda biyar dalile guda biyar ya jero su daga ciki yace saboda Khomeini ya kafirtar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi da'awa an saukar da wahayi kwana 57 bayan mutuwar Annabi ga Fatimatu Zahra nazo muku da duk waɗannan abubuwa an tattauna su mun fahimci waɗannan al'amura jama'a to sheza Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sabanin yadda wasu sheɗanu cikin malaman da ke da'awa wai su ahlus sunna ne suke zagin shi me abin zage ga wai Albani na zagin sahabbai kai kana da hankali ko kai ka san Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko gashi sai yace wali abi huraira radiyallahu anhu yace Allah ya kara abi huraira yarda albani bai tsoran duk wani malami da ka sani a duniyan nan mai rai ko matacce balle a ce zai yi taqiya yace radiyallahu anhu a zuciyar shi kuma ya zagi abu huraira kuma zai yi abin da ake sawa a kasad ko abin da kake rubuta da alƙalaminka ka rubuta sabanin abin da ke zuciyarka wannan zai yi tsakaninka da kai da matarka ne a daki ko kai da abokinka ko biyu amma kasad na dauka kana rubuta da alƙalaminka kace radiyallahu anhu zai yi ka yadda da shine da gaske ba kuma mutumin da ka iya kafirtar da wanda ya zagi sahabban nan kuma zaka zo kana zagin su to duk wanda yace albani na zagin sahabbai ku ce na ce ya gaya mana littafin kuma ya kawo mana a rubuce dan me za ku rinka yin ƙarya ɗan dariƙa sun yi ƙarya an ƙaryata su kuma an kuka yi ƙarya duk dariƙa kuke duk tafiyar ku da mutane suna son su fahimci addinin musulunci tantagari addinin musulunci a'a to ku me kuke nufi ɗan ɗariƙa sun ce a daina karanta littafin Ibnu Taymiya a daina karanta littafin Ibnu Qayyim littafin ainihin Shawkani littafin Ibnu Abdul Wahhab da ƴaƴan shi da jikokin shi ku kuma kun ce a daina karanta littafin Albani kuma waɗannan su ne suka bayyana wa duniyar musulunci aqida ta salaf bayan wucewa Annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina su Imamu Malik da bid'a ta nowa duniya sai da aka shigo ƙarni na 6 zuwa na 7 Allah ya sauƙaƙe wa musulmi Ibnu Taymiya ya tashi ya raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama i'tiqadan wa fiqhan wajen aqida da wajen mas'alolin fiqhu da komai Ibnu Taymiya ya rubutu akan haka aka tattara wannan majmu'ul fatawul kubra mujalladi 37 mun fahimta bayan da Ibnu Taymiya ya wuce almajiran shi su zahabi suka dauki tuta su Ibnu Qayyim su Ibnu Abdul Hadi da suka wuce sai duniya ta sake fada cikin shirka da kafirci da bid'a aka zauna haka sai da aka share shekara 500 Allah ya saukake Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tashi ya gwagwarmaya shi kuma aka gyara bayan an gyara kuma ana nan ana tafiya duniyan nan sai ta sake afkawa cikin wannan bala'i Allah ya zo ya saukake wannan bawan Allah ba dare ba rana shekarar shi 60 da wani abu rubutu yake akan sunnan manzon Allah amma ku kuna ahli sunna ku rasa wanda ba ku zaga sai shi ku ba za ku ji kunya ko kara ba za ku yi ba in ku ga ra'ayinku ya saba a wani wuri kuma iku malaman kungiya ba kuna samun sabani ba to in don kun ga ya kawo wani abu da kadai ranku bai muku a littafin shi ba ku hakura mana balle wacce magana ce yadda za ta saba muku inda ku ahli sunna ne duk magana in ya sai ce annabi ya ce sahabi ya ce littafi kaza juz'i kaza shafi kaza me laifi ciki wanda yake da laifi shine wanda zai tashi magana ina dalili ya ce ai ba ku yadda da ni bane to ya za mu yadda da kai dan damfara kana dan damfara a yadda da kai duk wanda ya magana ya kawo dalili ba dalili ba mu yadda da kai ba ku yadda da ni ba mu yadda da kai ba tabbas haka za a faɗi gaskiyar ka kawai kace hujja, baka da hujja, baka da gaskiya. Ya kamata ku rinka yi kuna nazari akan abubuwa, in ba haka ba sai ku ina tufka ku ne wa kan kwarora, kuna tufka kuna yi wa kan kwarora. Duk wanda yake kaka karanta littafin Ibn Taymiyyah, kaka karanta na almajiran shi su zahabi sau, to yaya ma za ka yi duniyar ilimi yanzu ba za ka karanta? Dole kowaye kai sai ka ci albarkacin Ibn Taymiyyah yau a duniyar ilimi, ba ɗariƙa ba, kowaye kai. Saboda za dai kai rubutu akan hadisi ice ko, to suwa suka yi littafin hadisi? Waɗanda suka yi bayani akan kutubur rijal. Al-Imam Az-Zahabi Al-Majirin Ibn Taymiyyah ne yana da littafi Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, mujalladi 4 ne wannan littafi. Duk wani dan banza da wani shege da wani matsiyaci da yawa annabi ƙarya a hadisi, akwai shi a wannan littafi. Duk wani wanda aka taba tuhuma, ya cancanci tuhuma ko bai tuhuma ba, Imam Az-Zahabi ya kawo shi ya zazzage a wannan littafi. Da yaya za ka yi takhrijin hadisi sai ka koma wa Al-Imam Az-Zahabi Al-Majirin Ibn Taymiyyah ne. Shi da kanshi Zahabi yake cewa Ibn Taymiyyah yace Ibn yace idona bai taba ganin Ibn Taymiyyah ba, yace idan Ibn Taymiyyah ma bai taba ganin irin Ibn Taymiyyah ba. Imam Az-Zahabi Al-Majirin Al-Imam Ibn Taymiyyah ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi yasa ku daina haramta mutane kofofin ilimi. Matasa sun taso, an kyankashe su a cikin kungiyar Izala, suna son su yi sunna, su gusar da bid'a, suna son su yi karatu, kullun kuna jallin zamansu. Kuyi hankali, to kuyi hankali da ayi hankali da Shi'a, ayi hankali da ɗariƙa, to ayi hankali da sunna, to Kiristanci za a yi? Jama'a, an ce ayi hankali da ɗariƙa, ayi hankali da Shi'a, to sunna kuma ayi hankali. In kuma kun ce ba sunna ba ce, to ku tashi ku karantar da sunna mana, domin ƙa'ida ƙur'aniya ita ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiza alkhabisa min at-tayyib. Allah ba zai ban mutane haka ba. Wallahi akwai mutanen da yake tsakaninsu da Allah suke son sunna din, kuma Allah ba zai ci amanarsu ba. Duk inda aka buga sai Allah ya tunkuɗe ya nuna musu sunna din, tunda da gaske suke. Allah ba zai ci amanarsu ba, Allah ba zai ban mutane su zauna kara zuba ba haka. To in kai izala ta ishe ka ne, to bai kamata kai damage ba, sai ka koma. In ɗariƙa kake sha'awa sai ka koma can, Allah ya kiyaye. Amma har mu dama ba mu yi ba, kuma ba za mu yi ba har abada insha Allah. To don haka dan menene kuma an ce ba za a yi ɗariƙa ba, an ce ba za a yi Shi'a ba, kuma sunna kuma ku ce kada a yi? A to me za a yi? Kuma rashin a tashi ana da'awa haka, ana jan matasa da dattawa a jika akan sunna ɗin, ba shi ya kai matasan nan suka shiga Shi'a ba? Shi matashi rayuwar shi baya son a zauna haka. In dama annabi ya bayyana a cikin hadisi, yace in ma wannan ƙuruciya tashi da zafin balaga da karfashin shi, ko dai ya tike ga sunna ko kuma ya tike ga bid'a, amma babu na uku. Ka duba ka gani, duk inda matashi yake ko dai ga yana kazar-kazar na tsaye da sunna, ko kuma kana ganin shi wajen kazar-kazar din tsaye da bid'a, shine zai tafi zanga-zanga ƴan Shi'a, shine zai tafi gantali da daddare, shine zai tafi kidan mandiri, ko kuma ka ganshi da sahihi al-Bukhari ko sahihi Muslim ko Qur'ani yana hadda, amma ba zai wuya zauna bai da ra'ayi a cikin al'umma ba. Ka duba ka gani. Allah ya shiryar da mu. Shine yace wali Abi Hurairata radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadl shuhud al-janaza. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yana da wani hadisi daban kuma wanda ke bayani akan falala halattar wurin jana'iza. Qala Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yau kowa ya karkada kunnan shi ya ji, duniyar nan gaba ɗaya akwai wani mutum bayan manzon Allah ba wanda ya kai darajar shi, kuma ba wanda zai kai har kiyama ta tashi. Bari ku ji kadan daga ciki. Manzon Allah wata ran da aka waye gari sai ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman, cikin ku jama'a yau waye gari yana azumi. Qala abubakarin ana, Abubakar yace ni ne. Qala annabi yace man adaminkumul marida, man adaminkumul yawma maridan, cikin ku yau waye je gaida mara lafiya. Qala abubakarin ana, Abubakar yace ni ne. Qala manzon Allah yace man shahida minkumul yawma jinazatan, yau wane ne ya raka gawa bayan an yi mata sallah? Qala abubakarin ana, Abubakar yace ni ne. Goma da goma kenan sai Abubakar Siddiq. Qala Abubakar da ya faɗi haka sai manzon Allah yace man at'amal yawma miskinan, yau wane ne ya ciyar da wani miskini? Qala Abubakarin ana, Abubakar yace ni ne ya manzon Allah. Qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi yace majtama'at hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna. babu wani mutum da za a wayi gari a wuni ɗaya ya hada waɗannan abubuwa a ranar bai shiga aljanna ba. To ga Abubakar ya hada tun a gaban annabi. Abubakar ba dan aljanna ba ne? To ka'ida a wurin malaman ahlus sunna shine Abubakar abokin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk yace Abubakar ba abokin annabi ba ne ya zama kafiri. Sannan ka'ida a wurin malaman ahlus sunna Abubakarin dan aljanna ne, wanda duk yace Abubakarin ba dan aljanna ba ne shi ba zai shiga aljanna ba. Sai ka yi a hankali. To amma ga sunan wai sun shiga shi a sunan shi Abubakar, wai sai yace gwamma a ce mai garba, wai gwamma a ce mishi garba da a ce mishi Abubakar. Wallahi kayi asara. Allah ya kiyaye. Akhrajahu Muslim, al-Imam Muslim yafitar da wannan hadisi fi sahihihi, a cikin sahihin littafin shi juz'i na 3 shafi na 92 da juz'i na 7 shafi na 110, wal Bukhari fil Adab al-Mufrad, da Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad safha 75 shafi na ainihin 75. To kaga anan ya gabatar da Muslim akan Bukhari, saboda Bukhari ya rawaito wannan hadisi ne ba a cikin as-sahih ba, amma a cikin Adab al-Mufrad. Adab al-Mufrad a cikin shi akwai hadisai dha'ifai, amma sahih din shi wannan sahihai ne a ciki. Da a ce cikin sahih din ne dole ya ce Muslim, ai Bukhari sannan Muslim, amma sahih Muslim yana sama da al-Adab al-Mufrad na al-Imam al-Bukhari. Allah ya shiryar da mu. To al-mas'alatu as-sadisa wal 40, mas'ala ta 46, al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani yace وهذا الفضل في اتباع الجنائز انما هو للرجال دون النساء. wannan falala ta raka gawa, to maza ta shafa kawai banda mata, mata ba sa zuwa raka gawa. linahayin nabi sallallahu alaihi wa sallama lahunna an ittiba'iha, saboda annabi ya hana mata su raka gawa. wa huwa nahayun tanzihin, yace wannan hani ne na tanzih, don a cikin shari'ar musulunci akwai haramun, akwai makruhi. To malaman hanafiya kuma so da dama an suka ce, wani lokacin sukan ce wannan karhanci, malaman hanafiya da shafi'iya, wannan karhanci ne na haramci, wannan karhanci ne na tanzih, wato makruhi ne yin wannan abu, bai kai haram ba. To zai ce karahiyatu tanzih, saboda in sun ce makruhi suka yi shuru a cikin ka'idar fiqhunsu, to haram suke nufi. To dan haka sai su bambance, sai su ce karhanci ne na tanzih, an yi hani amma hanin na makaruhi ne, bai kai haramun ba. A ƙarƙashin haka da mace za a ɗauki gawa ta ce ita ma sai ta je, sai a ce ta yi haƙuri ta zauna, saboda raka gawa ɗin makaruhi ne. To amma in ta cije sai ta je, in ta je sai a ce kin aikata makaruhi, amma bai kai haram ba. Faqad qalat Ummu Atiyyah radiyallahu anha, Ummu Atiyyah Allah ya ƙara mata yarda, ta ce kunna nunha wa fi riwayatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ittiba'il janaizi, tace an kasance ana hana mu raka gawa. A wata riwaya tace manzon Allah ya hane mu raka gawa, wa lam ya azim alaina, amma bai matsa ba game da hanin, amma dai ya hana, amma bai cika tsanantawa ba. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fitar da wannan hadisi juz'i na farko shafi na 328 zuwa 329, da kuma juz'i na 3 shafi na 162, wa Muslim da al-Imam Muslim a cikin juz'i na 3 shafi na 47, wa siyaqu lahu, wannan lafazin na Muslim ne. Ka'ida wajen rubutun hadisi shine, idan kaga hadisi a Bukhari ka ganshi a Muslim amma lafazin ya saba, to sai ka dubi wannan lafazi ne yafi saukin fahimta wa mutane, sai ka kawo shi, saboda su ake mutane su fahimta, ba su ake ka rubuta littafi a shawuya ba. Mun fahimta? To sahabban da kake gani larabawa ne mafiyancin su, amma larabcin ma harshe harshe ne. To saboda haka idan matsala ta faru, idan ba Kano ya je zai bada labari, kalmomin shi daban da na Basakwace, na Basakwace daban da na Bazazzagi, na Bazazzagi daban da na Bakatsine, kowanne da irin kalmomin shi. To in ka zo sai ka duba waɗannan, duk na jiyo waɗannan labarai da Sakwatanci da Kananci da Katsinanci da Zazzaganci. To yanzu a zazzau nake bada wannan labari, to wace Hausa ce za ta fi musu sauƙin fahimta? Sai kai Zazzaganci kenan. Ko mun fahimta? To idan annabi ya zo faɗin a hadisi lafazin, to sukan ƙoƙarin kiyaye lafazin. In ka ji saɓanin lafazi, to so da dama annabi ya faɗi hadisin fiye da ɗaya ne. Amma in matsala ce ta faru, kowa zai je ba da labarin abin da ya gani, kaga da harshen garinsu zai bayar. To shi yasa sai ka ga wannan Balarabe ne, amma Balaraben Yaman, kamar Abu Huraira. wannan balarabe ne amma balaraban kasar Sham kamar wa kamar ainihin Abu Musa al-Ash'ari wannan balarabe ne amma na Madina kamar wa kamar Jabir wannan balarabe ne amma na Makka kamar wa kamar Ibn Mas'udin kowanne ana samun sabanin wasu kalmomi kamar yadda dai tsakanin harsunan nan na Hausa ka san ana samu to in ka wa sai ka kawo wanda zai fi saukin fahimta saboda so kake mutane su fahimta to shine yace Bukhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi amma lafazin da na kawo na Muslim ne wa Abu Dauda ma ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na 2 shafi na 63 wa Ibn Majah da Ibn Majah cikin mujalladi na farko shafi na 487 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 408 zuwa 409 wa kadhal Baihaqi haka al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 77 wal Isma'ili haka al-Imam al-Isma'ili shima yana da littafi wanda ya ibo wasu hadisai ne da suka inganta sai ya kwaikwayi irin take-taken da al-Imam al-Bukhari yake bi to shi ma ya ruwaito wannan ainihin a cikin nashi littafi din sunan nashi littafin al-Mustakhraj war riwayatul ukhra lahu dai riwaya din nan da aka ce wa fi riwayatin nahana rasulullahi to shi ma wannan al-Isma'ili yayo ta wa hiya riwayatin lil-Bukhari Bukhari ma yayo wannan riwaya ba da isnadi ba amma ta'alikan shine ta'alik wato ayo riwaya ba a kawo isnadin ba kai da baka ga annabi ba sai ka zo ka ce annabi ya ce to sai a samu ta wata hanya ga inda kai ka same ta al-mas'alatu as-sabi'a wal 40 mas'ala ta 47 to saboda haka mata kun ji shari'ar musulunci bata yadda ku je raka gawa makabarta ba amma kamar yadda zamu zo mu samu can gaba shari'ar musulunci ta sunnanta har da mata ma ga sahihiyar magana za su tafi ziyaran makabarta amma da sharadin ta sa cikakken hijabi ta yi kyakkyawar shiga kuma in ta je ba za ta yi bid'a ba kada tana zuwa ta tuma ta fada a makabarta sai a ce ke ba a bid'a anan mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ashe kun ga wajibi ne a zauna a karantar da mata addinin musulunci in a karantar da su addinin musulunci din nan kai ma sai ka fi jin dadin zama da ita in dai da gaske kake musulunci to shine yace mas'ala ta 47 wala yajuzu an tuttaba al janazatu bima yukhalifu shari'a bi halatta araka gawa da duk wani abu da ya saba wa shari'a ba wa qad jaa an-nassu fiha ala amrayni nasi ya zo ya hana abubuwa guda biyu raf'i sauti bil buka bi halatta ana raka gawa ba ana daga ihu ana kuka bi halatta ba ana cikin tafiya da gawa wannan yana shasheka yana ihu sai a ce ko ya shiru ko ya koma shari'a ta hana haka wattiba'iha bil bakhur haka raka gawa da bakin wuta wata bid'a ce ta zamanin maguzanci in aka dauki gawa sai kuma a rirrike bakin wuta haka ana tafiya yana hayaki wai iskokan da ke tare da mamacin wai a kore su bid'an maguzanci kenan to annabi ya hana wa zalika abin da yasa muka ce bi halatta ba fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin magana annabi ya ce la tuttaba'ul janazatu bi sautin wala nare kada a raka gawa da sauti ana ihu ko ana kada wani abu ko ana goge haka ko da bakin wuta bai halatta ba ko karatun qur'ani haramun ne ana raka gawa kana karatun alqur'ani ko salatin manzon Allah to in ya zama haka ina karatun dalailul khairati ko ban kaura wannan littafi abinda yake shari'ar musulunci shine a kama dalailul khairati a babbaka mishi wuta fa dalailul khairatin nan ya wa laqad adalla minkum jibillan kaseera ya batar da mafi yawancin mutane sun waye gari yau ba su yi manzon Allah salati don salatin annabi in ka ƙara harafi kwaya daya to ya fashe ba zai aiki ba zai ci ba in ka rage ba zai ci ba don sahabbai sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa iya larabci Allah ya ce ku yi wa annabi salati ha da kowa sai ya kagana shi to amma suka zo suka ce ya manzon Allah Allah ya ce mai maka salati ya zamu annabi ya ce ku ce kaza ya kamata a ƙara da ana ƙara da basu kirkiro nasu ba ba laraba bane ba suna da tsoron Allah ba amma wai sai a ce ai tunda Allah ya ce ayi salati to kowanne shehu yana duban yayi salatin da zai fi na kowa ne dan haka sai wannan ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada kafaratil ghaisi Allah kai wa manzon Allah salati yawan dugon ruwa waye ce ai haka kai bid'a waye ce a kawo wannan lafazin babu shi shi yasa dalailul khairati muna faɗi duk abin da baka ji ka faɗa fa mu a shirye muke dama mun saba dalailul khairati hukuncin shi a kama shi a kona shi a wuta amma ba littafin addinin musulunci bane littafin batar da musulmi ne saboda babu salatin manzon Allah a ciki lafiyayye daran dakam sai da aka ƙara ko aka rage ko aka burkita shi ko kuma aka kawo salatin da yake in kai shi ma ga annabi ka zama mushriki Allahumma salli alaihi ma nafa'atit tama'im wai Allah in dai laya na da amfani to kai wa annabi salati mafhumul mukhalafa illa ya bata da amfani kada kai wa annabi salati to laya bata da amfani laya kafirci ce manzo Allah haka ya fadi cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito laya kafirci ce kowace irin laya kawai karka wahalda kanka kuma al'amura sun bayyana yanzu matukar mutun yana da laya yana da aljani aljanin ba zai fita ba duk ko aljanin yayi yunkurin zai fita bai iya fita ana kona layar shikenan yanzu sai kaga ya fita wallahi alazimi shekaran jiya wancan abin da ya faru kenan muka yi wata mata karatu mun hada ta da Allah duk wanda yazo gaban mu sai mun ce in kana sai mun mishi wa'azi in kana da laya ka kone ta dan laya kafirci ce guru kambu kafi duk wannan baki daya kafirci ne sai ka kone shi zamu yi maka karatun Qur'ani don kana kafiri ba zai yiwu ai maka karatun Qur'ani in ka ce ma kana jin tsoron ka kona ma'ana kana tunanin laya na da amfani tana da wani tasiri kenan dan haka kake jin tsoronta to sai ka kama ta ka kona ta da hannunka tukuna ka tabbatar laya kafira ce kuma wanda yasa ta kafiri ne to haka zo aka yi mata karatu nan aljanna ta buga ta tayi akai ta magana ta yi na daina karatu na cewa mijinta tsakaninka da Allah ba cuta ba cutarwa karka cuce ni ku bata min lokaci haka kuma ku kuma ainihin kullun ku taho ku bata lokacin ku ka tambaye mataka in tana da laya tsakaninta da Allah kar ta boye sai na fita na ba su wuri sai ta gaya mishi ta je wani malami ya bata laya ta sa a karkashin fulowai saboda mafarki da na dawo shine ta ce gaskiya ce gaskiya kaji na ce to ga zabi ba dole na dai gaya muku hukuncin Allah game da laya ko dai ku je ku kone layan nan idan ba haka ba to kar ku dawo gurina ko kuma ku kona wannan laya kuma ku samu aqida 100% cewa kona layan nan wajibi ne kuma kafirci ce ita laya din to sannan ku zo ai karatu suna dawowa ka shegari ko da akai karatu sai aljana ta bayyana shekarar ki nawa shekarar ta 16 jikinta me kika yi mata duk ta bayyana abubuwan da ta yi mata wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah da aljani da boka da dan sihiri da mai tsubbo Allah yace ba za su iya cutar da kai da komai ba sai in Allah ya bada izini Allah ya bada izini akan wannan aljana ta hana wannan mata haihuwa ita ta fadi da bakinta tace din rashin haihuwan nan ita ce take matse mahaifarta in manin yazo sai ya fice wani wuri ke kina da ƴaƴa tace eh tana da ƴaƴa har da jikoki nace amma ke kika hana ta kuma kina musulma tace ai ta tuba za ta fita ta bata wuri mata ta samu lafiya to shi yasa laya dai kun ji hukuncin ta a cikin addinin musulunci kuma kun ji illarta kuma idan kana da laya aka danno maka asiri yadda ka san kofar nan a bude haka jikinka yake a bude asirin zai zo ya shiga kai tsaye zai zo ya shiga in kana da laya kuma in aka nemi kare asirin ba zai kare ba sai an kona ta in ba kona ta akai ba dan ka je ka boye ta dan ka je ka rife ta akwai aljanin da muka zo muka kowa mara lafiyan karatu ya buge shi gefe guda akai yayi magana yaki to shi ma da aka daga din duk wa'azi sai ka wai mutane sai ka wa'azantar da su da farko sai sun ga haba ta bahaushe sai da aka daga shi tukuna ya ga la haula wala quwwata illa billah da na sa mishi kasar din yaji irin kakarin da yake yace yanzu shi yake wannan nace yanzu nan ka gama to yaya za a yi nace eh in kana da laya tsakaninka da Allah ka je ka kone ta dan na wa'azantar da kai rannan mai yiwa baka ji ba saboda haka ka je in ka ga baka kone ta na baka kwana kaza ai je dawo ni dai bai ce komai bai ce ya dawo na zo ne mishi karatu ana karatu ku aljani ya bayyana muka yi hira ta awa 1.5 da shi duk ya bayyana abubuwan gaba daya to karshe sai nace rannan me yasa ka ki magana yace saboda wannan mutun yana da wata laya da aka bashi wai ta tsari ya kafe ta a goshin ɗakin shi yace ka san mu aljanu muna buya a bayan laya da bayan hoto yace amma laya tafi makale mu fiye da hoto ma'ana suna samun kariya a bakin laya kaji kai sahibut tamima mun fahimci wannan to kun ji saboda haka laya kafirci ce hoto haramun ne duk hoto ka lika hoto na mutum ko na shehu ko na malami ko na waye haramun ne ka yaje shi ka yayya gashi ka banka shi a wuta bai da amfani in ba larura ta zame maka kamar na kudin kasa kamar na passport kamar na makaranta bai halatta hoto me zakai da hoto kai baka jin kunya ma ka zauna ka gososo haka za ka dauke ka hoto ana ka gyara hoto duba madubi mana ka gani kaga kanka amma kato wai sai ga ya karkata hula mai hoto yana goho yana to jara dai yana amana Allah kai ba za ka ji kunya ba ko da hoton na ya halatta ai kai kato sai ka ji kunya to balle shar'an bai halatta ba hoto in dai na abu mai rai ne to manzon Allah ya ce mala'ikun rahama ba sa shiga al-khattabi da yazo sharhin wannan hadisi a cikin sharhin shi na Abu Dauda ma'alimu sunan ya ce amma mala'ikun azaba za su shiga ɗakin ka ya kamata ka ji tsoron Allah ka je ka karanta nasoshi na sahihul bukhari sahihi muslim ka dauki fatihul bari ka dauki al-minhaj sharhin sahihi muslim duk wasu maganganu na banza da wofi da ake cewa wai hoto sai mai inuwa wai sai gunki aka haramta amma wanda ke jikin bango ba a haramta ba manzon Allah yana saura kwana biyar zai bar duniya yana kwance bai san halin da yake ciki ba da ummu salama da ummu habiba matan shi ne sun yi taba hijira ta farko zuwa kasar habasha suka je suka ga wata coci mai kyau sunan tamariya suka leka suka ga hoton annabawa a ciki ka san mata kana karantar da su addini yaya aka jima to waɗannan ma matan annabi ne amma wannan abin ya ba su sha'awa ummu salama kin tuna sanda muka je habasha muka ga coci mai kyau da hotuna kai wannan coci na da kyau manzo Allah bai da lafiya fa sai ya tashi zambar ya ji bid'a ta shigo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko zai mutu sai ya fada da bid'a ya tashi ya ce waɗannan mutane da suke yin waɗannan abubuwa su ne ashararan halitta a wurin Allah gobe alkiyama Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin sharhin shi da yawa Bukhari mai suna Fathul Bari don ya fara sharhin Bukhari shi ma ya tsama mai Fathul Bari bai karasa ba Allah ya dauki ran shi to a cikin iya inda ya sharhi yace dukkan waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne kawo kabarin annabawa cikin masallaci ko na shehunnai ko na waliyai yace haramun ne yace manna hoto kuma a jikin bango shi ma haramun ne yace kuma kowanne daga ciki kai shi kadai zai sabbaba maka fushin Allah da kuma tashi cikin ashararan halitta gobe kiyama ina an ka hada guda biyu to dan menene za ku lika hoton wani kato a kirjinka hakkai baje ai yanzu kowa ya cira baje ko kada mobile police ya kifa maka mari ya jefa ka bakar mota in baka bari dan Allah ba dan hadisi da aka dawo maka aka bari saboda tsoron kaka ci tuwon gidan maza wane mutum fa da gidan banka shi kenan salatu tanajina allahumma salli ala muhammadin ila akhirih salatu tanajina to a wani isnadi
haka wani suke
cewa eh an kago shi ne mana kagowa kagowa akai salatu tanajina a in izala ba ma yin salatin nabi mu salatin nabi muke yi a malam bai taba yin salatin nabi na ba me rige da addu'a me rige da addu'a kuma rige da addu'a eh a me rigewa da addu'a shine malam a malam ne jawo bukhari yana yin salatin nabi na to mai rufewa da addu'a yana yin salatu tanajjina wannan tsoho ba sa'a aka ce biyo sunna ba ba su ne shehunan dariqa ba to ba sai a hankali wasu bidiyoyin za a janye a jikinsu ba ko mun fahimta ana kokarin gyara shirka da mutane suke ciki wannan salatu tanajjina sai a bar shi a hankali tukuna ko ba ku fahimci da'awa ana farawa daga ahammu bane abu mafi muhimmanci ake farawa ta kanshi shirka da bid'a sannan bid'o'i kanana kanana waɗanda ba su kai waɗanda za su fitar da mutum addinin musulunci ba ka je ka samu littafin jila'ul afham fi salati was salam ala khairil anam duk abin da kake bukata game da salatin annabi ibn al-qayyim ya kawo almajirin ibn taymiya ne da littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama na al imam isma'il al-qadi ka je ka samu wannan littafi da kuma ad-durrul mandud في الصلاة والسلام على النبي الكريم ko makamancin haka na al-Imam al-Haythami haka ga al-Imam al-Sakhawi shi ma yana shi duk bayani akan falalar salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki littafin al-Azkar na al-Imam an-Nawawi nan ma za ka bayani akan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina aka bar mutane duk suka watsar da wannan littafi suka zo suka dauki dalailul khairati dalailul khairati ba hadisin ba hadisi yake kawo ba salatin Annabi yake kawo ba littafin musulmi bane me ya hada ka da shi kai mun fahimta littafin musulmi shine Bukhari Muslim Muwatta duk ciki za ga an ce haddathana a kawo da isnadi a ce annabi nayin salati kaza duk dalailul khairat ba za a ce annabi nayi ba sai dai a ce ga salati wanda ya zai samu dubu so dubu in jiwa Jazuli da ya rubuta wannan yana da animai wahayi ne ba annabi bane mun fahimta sahabbai da ke zaune da annabi sai da annabi ya koya musu salati addu'ar da ake wajen kwanciya bacci sai da suka ji annabi ya koya musu addu'ar da za a yankan dabba sai da annabi ya koya musu to duk abin da ka kara a ciki ya fashe mun fahimci wannan kamar gulab ɗinka ɗin nan mai 60 ko 100 sai ka ja mishi waɗannan murtuka wayoyi na nefa sai ka jona mishi ya fashe ba wuta bace ba power kake so yi ba to komai yana da gejin shi in ka ketare Allah bai so in ka rage Allah bai so yadda aka ce kai don annabi bai so da abu mai wahala sallallahu alaihi wa alihi wasallam الإمام أبو داود في تدوى أن حديثي أتكن جزئي نبيو مجلد نبيو شافي نا 60 دهدو دا قوما الإمام أحمد أتكن مجلد نبيو شافي نا 24 دا 20 دا بقوي دا شافي نا 25 دا 20 دا تقوص دا شافي نا 25 دا 30 دا بيو من حديث أبي هريرة أتكن حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسمى أتكن إسناد وأن حديثي أكوي وان دا بأفد سونانش با أمو يسونانش تو يازم مبهم كينانكو لكنه يتقوى بشواهده المرفوعه وبعض الاثار الموقوفه كوديك حديثن ده yake mubhami la tuqbalu riwayatul mubham riwaya wanda aka boye sunan shi ba a karba to a karkashin haka ya zama da'ifi kenan to amma sai Sheikhul Albani yace amma za a iya karfafa shi saboda wasu hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu maganganu da ayyuka na sahabbai amma shawahid amma hadisan da za su sheda su kara wannan karfi فعن جابر قال جابر فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا والصوت كوتا ترك عينهم ممتي كبري أنا لو كد عينهم جوا كم جابا كم متى كم من نجيف ينا تلوس كم متوا أنهنا وين يزما أهنا أنهنا ashe min babi aula an aka je makabarta bai halatta ne ya zauna gefe guda yana ta rusa kuka ba sai kai hakuri wannan ya riga ya faru mun fahimci wannan ko mu hausawa ya kamata ku mu wa'azantu game da kukan mutuwa din nan akwai wani malami da ya taba jarraba wani yaro wani malami ne India a wata jami'a a kasar nan musulmi ne babban malami ne mahaddacin alqur'ani yana da yaya kanana duk sun haddace alqur'ani shine sai wani yaro daga cikin daliban jami'a sai nuna yana son wata yaya tashi shi kuma wannan malami yace shi kuma ya mishi alƙawarin zai auren mishi da ita yaro yana ta munna Bahaushe zai auri India rannan sai wani abokin shi India ya zo wurin shi abokin shi India shi ma musulmi ne yace mishi amma waɗannan mutane fa ba su cika tawakkali ba ka iya daukan yaka ba mutanen da ba su cika tawakkali ba yace yaya zan yin gane yace wata ran in ya zo tadi yana zuwa ka leko in kuwa gaisa ka ci ina wance ka ci ai wance Allah ya mata rasuwa ya ce za ka ga yadda zai yi dan halakka ki ambato yana zuwa ba da aka ce da mutu sai faɗi yana ta burgima yana ta randa ba yana ta burgima shi kenan khalas ya ka ce miƙe tashi lafiya an tauba ta mutu ba kaji an je ba ku da tawakkali kuma mun gani to kaji قال الهيثمي الامام الهيثمي يفدي في كتاب مجلد نا 3 شافي نا 29 الكتاب المجمع مجمع الزوائد كنن يتي رواه ابو يعلى ابو يعلى يرويته شي وفيه من لا ذكر له اما a cikin isnadin shi akwai wanda ba a ambata ba قلت ني الشيخ محمد ناصر الدين الالباني sai nace wa huwa fi musnad abi yaala wannan hadisi yana nan a musnad abi yaala lamba hadisi na 2628 wa fihi abdullah ibn al muharrar a cikin wannan akwai abdullah dan muharrar wa huwa munkarul hadith abdullah dan muharrar din منكر الحديث ني معناه حديثن شي منكري ني تو امام البخاري انا ده لتافي الضعفاء الكبير a cikin wannan littafi yace man qultu fihi munkarul hadisi fala tahillu riwayatu anhu, duk wanda ni Bukhari nace hadisin shi munkari ne, shi abin kyama ne game da hadisi, bai halatta a karbi riwaya wurin shi ba. To waɗannan alfazul jarhi wat ta'dil sai ka je ka koye su, ka gane matakan su, da mai zafin ciki da mai saukin ciki, malamai sun yi rubuce-rubuce akai, kuma in ka je aka koya maka sai ga ka kware akai insha Allah. Wa yadhharu, sai Sheikh Al-Albani yace a zahiri dai annahu taharrafa ala al-Haythami falam ya'rifu, a zahiri wannan mutum sunan shi ya rikide wa Haythami ne, shi yasa bai gane shi ba, amma ai gashi Abdullahi dan Muharrar ne, ga kuma abin da malamai suka ce game da shi. To kaga wannan shawahid ne. To dama haka hadisi suke, wannan da illa a wancan gefe, wannan da illa a wannan gefe, to sai su hadisi su taimaka wa juna. Amma hadisi har yazo illa ta hadu ta ko'ina, to babu yadda za a aiki da shi, balle ya zama kwaya ɗaya ne. وعن ابن عمر قال ابن عمر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. النبي حنا ميكوكا متوا يرك أينهن غاوا. النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا نتفيه نتريل كوكا نتئيه كوتا نتئيه توبي حلتبا. أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفتد ولنا أتكل لتاف إن شاء السنن مجلدين فركوشا في نتريه لدى سبعين ترى زوات أريه لدى تمانين. Wa Ahmad da al-Imamu Ahmad alamba hadisi na 5668 min tariqaini, ta hanyoyi biyu, an mujahidin daga mujahid, anhu mujahid kuma ya karbo daga Abdullahi dan Umar, wa huwa hasanun bi majmu'i tariqaini, yace wannan hadisi zai zama hasan in an hada hanyoyin biyu. To kaji wannan dangane da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi, kenan bai halatta a raka gawa kabari da wani abu da ya saba wa shari'a ba, kamar bakin wuta da al'adu na jahiliya. وعن ابي موسى ابو موسى كوا ياي بياني في النهي عن اتباع الميت بمجمر ياي بياني game da hani da akai araka gawa da bakin wuta. وقد تقدم لفظه في المساله الثانيه عشر فقره با, yace lafazin wannan ya gabata a cikin mas'ala ta 12 a cikin fakara ta ba safha as-samina a cikin shafi na 8 a tsohon bugu kenan, sabon bugu shafi na 17. Wa ammal asaru, amma maganganu da aka samu daga ainihin sahabbai fa, fa an Amr ibn al-As, daga Amr dan As, Allah ya kara mishi yarda, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, amma yana daga cikin waɗanda Shi'a suka fi zagi a duniyar musulunci, saboda shi Amr ibn al-As shine wakilin Muawiya a wajen sulhi da aka yi tsakanin shi da Aliyu. To da aka zo sulhu kuma sai abu bai yiwu ba, wata ran duk zamu zo zamu juye bayanai ai wa jama'an musulmi bayanai ɗaya bayan ɗaya game da yaya wannan rikici ya samu insha Allah. Amma kafin nan ka je ka karanta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya ta Al-Imam Ibn Kathir, zaka ga bayanai na gaskiya cikin tsoron Allah duk baki ɗaya. Kuma in wannan yayi maka zurfi, sai ka ɗauko ƙaramin littafi da Al-Imam Ibn Al-Arabi, babban malamin fiqh na Malikiya, ya rubuta, ya sa mishi Al-Awasim min Al-Qawasim, bayanin abubuwan da ya faru gaba ɗaya tsakanin sahabban Annabi bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin adalci da tsoron Allah ya waɗannan bayanai. Mun fahimci wannan jama'a? To ya kamata a karanta waɗannan abubuwa, a karanta littafin Sheikh Al-Khatib, wannan babban malami da ya rasu, wanda ya littafi ainihin akan yan Shi'a, gashi nan Dr. Sheikh Aminuddin Abubakar ya fassara shi. Mun fahimci wannan khututul arida, khututul arida ma'ana wai zai yiwu haɗin kai tsakaninmu da yan Shi'a? Khatib ya ce haɗin kai ba zai yiwu ba, dan me asali ya rabu? Mutum ya zo ya zindima uwar ka zagi, ya zindima uban ka zagi, an jima ya ce da Allah zo nan muna son mu zauna lafiya, ina zaman lafiya? To waɗannan mutane sun fi iyayenmu daraja fa. Mun fahimci wannan? To ƙarshe Ibn al-Arabi sai ya ce, ina baka shawara ya kai ɗan uwa musulmi, kamar yadda Allah ya kiyaye takobinmu, ai ba mu aka yi wannan rikici ko? To Allah ya kiyaye takobinmu, ya ce to mu kiyaye harshenmu. Bai halatta maka ka saki bakinka akan wani sahabi ba. Kuma wannan Amr ibn al-As fa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su digirin girmamawa fa, yace ibn al-As mu'minan, manzo Allah yace ƴaƴan As mu'minai ne, da Amr ibn al-As da Hisham ibn al-As, manzo Allah yace mu'minai ne waɗannan, duk duniyan sun ce kafirai ne, ina ruwanmu? wannan hadisi ka dauki littafin silsilatul ahadith sahiha na Muhammad Nasiruddin Al-Albani kaga cikakken bayani anan ne ta sa yan shi'a a gaba ya musu raddi ya kwankwatse su yadda ya kamata mun fahimci wannan jama'a shi yasa raba mu da littafin Albani a wannan zamanin ba karamin ana son aiwa mutane ana son aiwa ahlus sunna cikin da ba uba ne duk wanda yake zuga ka kabar waɗannan littafai ka kama mi kai ka saku ba jawahirul ma'ani aka gada ba ko ba jawahirul ma'ani duk wanda ya bincika burgaman kakan sai ga jawahirul ma'ani kafin ya ga qur'ani ya ga jawahirul ma'ani idan sai littafai na kissoshi na hayaniya wani ma sai ga bai gadan maka qur'ani ba sai me sai waɗannan hayaniya din Allah ya shiryar da mu to amru dan as annahu qala fi wasiyatihi Amr ibn al-As da yazo wasiya yace idza ana mitu idan na mutu fala tashabni na'ihatun duk wani mai kukan mutuwa ko wata mai kukan mutuwa kada ta raka ni kada ya raka ni wala narun haka kada a raka ni da bakin wuta wasiyar sahabi kenan akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 78 wa ahmad da al-imam ahmad mujalladi na 4 shafi na 199 wa an abi hurairata annahu qala hina hadarahu al-maut lokacin da Abu Huraira zai rasu ga abin da ya wasiya yace la tadribu alayya fustatan kar ku kafa mini rumfa akan kabarina na mutu azo a kawo rumfa a sa a kabarina yace kar ku yi mini banni aiki na ya lullube ni wala tatbi'uni bimujmar kar ku raka ni da bakin wuta wa fi riwaya wata riwaya binarin da wuta rawahu ahmad wa ghayruhu الامام احمد دون معلم سكر ويتو ونن بسند صحيح ده اسنادي مي انغانشي كما ياتي بعد مساله يجي كما يدا ونن بياني زي زو كان ونن اينين اثري ني ابو هريره بايان مساله تا غبا معنى ونن بياني زي زو ا cikin مساله تا 49 الحديث الثاني ا cikin حديثي نا بيو ا cikin ونن لتافي ان شاء الله تعالى الله مدوكين سركي يشري يدم تو زامو كوانا انا ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك